أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang uwa barkan da haɗuwa a wannan yammacin shine albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam. Wannan shine zamanmu na 108, kuma yau muna 7 ga watan Jumada Tsaniya shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam, wasdolili da 9 ga watan Janairu shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin kitabun Libas. Hadisin da za mu tashi shi ne na 413 a cikin littafin. An al-Bara'i bin Azib aidan amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi iyadati al-marid wa ittiba'i al-janaiz wa ittiba'i al-janaza wa tashmid al-aqib wa ibrar al-qasm aw al-muqsim ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تقسطم بالذهب وأن شرب بالفضة وأن المياسر وأن القصي ولبس الحريري والاستبرق والديباج. وأنا حديث الشمالي أن ترقوش كهي سرنا البراء بن عازب idan Allah ya tabbata gare shi yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abubuwa guda 7 kuma ya hane mu da abubuwa 7.
Na'am.
Sai ya fara kawowa waɗanda aka umarce su da yi din, yace amarana bi iyalin marid, ya umarce mu da dubiyar marar lafiya, wattiba'il janazati da kuma rakiyar gawa, wata shimitin aɗisi da gaishe da wanda yayi atishawa, wa ibrarul qasmi aw al muqsimi da kuma kubutar da rantsuwa ko kuma wanda yayi rantsuwar, wa nasrul mazlumi da taimakon wanda aka zalunta, wa ijabati da'i da kuma amsa kiran wanda yayi gayyata, wa ibsha'i salami da ɗaiɗaita sallama. Wayannan 7 din sun ƙare. Wa nahana an khawatimi aw taqattumi bizahabi, kuma ya hana mu daga zobe ko kuma yin zoba na zinari, wa an shurbin bil fidda, ya hana mu kuma daga shan abu a kofuna na azurfa, wa an al mayasiri, haka nan ya hane mu daga yin shimfiɗu daga tufafin alhariri, wa an alqasi, haka nan ya hana mu daga sanya alqasi, shi ma alqasi din nan nau'i ne na alhariri din, wa lubus alhariri da kuma sanya alhariri a jikinmu, wal istabraqi wal dibaj, da istabraqi da dibaj dukkan su ma nau'i ne na alhariri, duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Hadisin yana magana ne akan muhimmancin kulawa da wa'innan abubuwan guda 7 din, wato yana ambatowa hukunce-hukunci na bin umarni da kuma hane-hane guda 7. Abu na farko da za mu riƙa daga cikin hadisin shi ne faɗan shi da yake amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu. To shin umarni a nan za a ɗauki shi ne a matsayin amru ijabi, wato umarni ne na wajibci, aw amr istihbabin ko kuma umarni ne na mustahabbanci sai dai da yake malamai masana usulul fiqi sun ce asalan dai abin da aka sani shine duk wani umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko wanda Allah subhanahu wataala yayi to umarni ne na wajibi sai dai idan an sami wani umarnin wanda ya rage mishi karfi to sai koma umarni ne na mustahabbanci to tunda kuwa ba a sami daga cikin waɗannan abubuwan akwai wanda an samu abinda ya togace shi an samu kuma waɗanda babu abinda ya togace su umarni na wajibi abu na biyu da zamu riƙa daga cikin hadisin da yake amarna bi iyadatul marid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da dubiyar mara lafiya wato tafiya zuwa ga inda mara lafiyar yake domin ka je ka duba shi hakanan idan ya zamto akwai wani abu da mara lafiyar ke bukata to ya kamata ka tafi masa da shi domin ƙara samun lada ko kuma idan ka je ka ga inda mara lafiyar yake ko babu tsafta ka tsaya ka tsaftace mishi wajen ko kuma ka je ka zauna ka danyi mishi wa'azi ka ja hankalin shi gaban bashi hakuri bisa abinda Allah ya jarabe shi da shi to an kai haka har ila yau ka ƙara wa kanka ninkin ninkin lada to shi umarni da dubiya mara lafiya hukuncin yana sassabawa ne idan mara lafiya ya zamto abokinka ne na ƙuddaƙud ko ɗan uwanka ne na jini to anan umarnin ya zamto wajibi ne a kanka wajibi ne a kanka ka je ka ka gaida shi yayin da bai da lafiya amma idan ya zamto haka ka san shi da ya san ka kuna zaune unguwa ɗaya ko layin ku ɗaya ko wajen aikin ku ɗaya to koda dai ba abokinka bane to ya kamata ku je ka duba shi don haka umarnin ya zanto mubahi ne ko kuma mustahabbi ne ka je ka duba shi abu na uku da zamu riƙa daga cikin hadisin da yace ittiba'ul janaza rakiyar gawa shi ma abin da yake wajibi akan dukkan al'ummar musulmai shine duk lokacin da wani dan uwa musulmi ya rasu to wajibi ne akan kowanne musulmi sai ya je ya halarci wajen to amma idan ya zamto an samu wasu waɗanda suka ɗauki nauyin su je su wanke shi su je su binne shi su sallace shi da sauransu dai to shi kenan sun ɗauke wa sauran al'ummar musulmai don haka a nan sai malamai suka ce farilla ce ta kifaya fardu kifaya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladan rukiyar janaza da sallar janaza yace inna man tabal janaza hatta tudfana kana lahu min al-ajr iraqan wanda ya bi gawa aka sallace ta sannan ya bi ta ya raka ta har aka binne ta to yana da lada ninki biyu iradi biyu kullu iradin mislu uhud ko wani iradi guda ya kai yawan ko kuma tudun dutsen uhud kama ne tabaha hatta yusalla alaiha kana lahu iradu wanda kuma yayi rakiyar janaza har aka sallace ta amma bai rike ta har zuwa inda aka binne ta ba wannan yana da ladan iradi guda ba na mai suka ce shi ma anan wajabci shi kuma yana kan al'ummar musulmai baki daya amma yayin da aka samu wasu tsirari suka je suka halarci wankansa sallatar shi da binne shi to shi kenan sun ɗauke wa sauran misali yanzu kamar garin nan za a iya samun kamar mutum 20,000 ko 30,000 to in mutum ɗaya ya rasu na ka samu mutum 100 suka halarci wajen kai ko mutum 40 ne ma suka halarci wajen suka sallaci suka je suka binne shi to yayi sun ɗauke wa sauran yawa idan aka samu kamar mutum ko da 20 ne suka halarci wajen to ya zama su ɗin wajibi ne a kansu su gabatar da wannan abubuwan sauran waɗanda za su zo daga baya su kuma mustahabbi ne a kansu to haka nan tashmitul aqis gaida wanda ya yi atishawa shine yi masa addu'a ka ce yarhamukallah Allah ya maka rahama wato addu'a ce kana fatan Allah ya dawo mishi da ƙarfin gaɓoɓin shi domin yayin da mutum ya atishawa duka gaɓoɓin kirjin shi da gaɓoɓin hannayensa nan da damatsansa wani lokacin har gaɓoɓin har bayansa sai ya amsa ba za ka san cewa baya ma yana ba da gudunmawa yayin atishawa ba sai ka haɗu da ciwon baya za ka ji ko atishawar ka yi za ka ji ya motsa ko ciwon haƙarƙari duk za ka ji ko atishawa ka yi sai ka ji sun motsa maka ko ciwon kunni a shi kenan addu'ar da ake wa mai atishawa addu'a ce babba domin yayin da kace masa yarhamukallah to ka kai masa fatan Allah ya rahamshe shi ya dawo mishi da abin da ya rasa na karfin sa saboda shi atishawa iska ce wacce ta taru a cikin kwakwalwa idan taru a cikin kwakwalwa to ita kuma kwakwalwa ba ta san wannan iska ta yawa kaga sai ta turo ta da karfi shi kuma hanci shine ainihin mafita kwaya dai wacce ta fito tun daga kwakwalwar mutum zuwa waje to shi ma baki yana dan samu ne daga abin da ya fito ta hanci da yake tsakanin baki da hanci kuma suna da wata mahada da ta hada su anan samar gaddar mutum shi yasa yayin da iska ta fito da karfi daga ainihin kwakwalwa to wata sai ta fita ta baki wata kuma ta hanci sai sai ga mutum ya fitar da yawu da majina yayin da yake addu'a eh
Allah saka alkhairi
yawa to amma shi atishawa akwai sharadin cewa dole sai in mutum ya ce alhamdulillah yayin da ya atishawa in yayin atishawa yi shiru kai ba sai kai shiru yawa misali akwai hadisi wanda aka ruwaito daga Abu Burdata sahabi ne ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dan gidan sahabi ne har ila yau mahaifin shi sunan shi Abu Musa al-Ash'ari wanda ainihin sunan shi Abdullah ibn Sinan to su ainihin su mutanen Yemen ne su suka dawo garin Madina da zaman to Abu Burdata yace na shiga wajen mahaifina a lokacin nan yana wajen matarsa ir gidan Fadlu dan Abbas sai nayi atishawa mahaifina bai mun addu'a ba sai sai ita kuma matar shi tayi atishawa da tayi atishawa sai mahaifina ji ya mata addu'a naga sai na dawo wajen mahaifiyata na gaya masa wato amaryar babansa ne tayi atishawa shi yayi atishawa da farko bai ce alhamdulillah ba sai mahaifin shi ya kyale shi ita kuma da tayi atishawa sai ta ce alhamdulillah sai mahaifin nashi Abu Musa al-Ash'ari sai ce mata yarhamukillah ya mata addu'a to shi kuma sai ya danji wani abu a ransa dan haka sai ya dawo ya ga mahaifiyar shi kin ga nayi atishawa baba na bai mun addu'a ba amma da matar shi amarya tayi atishawa sai na je ya masa addu'a to Abu Burda ta yace yayin da mahaifina ya shigo sai na je mahaifiyar tana ce masa dana yayi atishawa a gabanka amma baka yi mishi addu'a ba amma matarka da ta yi atishawa ka yi mata addu'a me yasa kai haka kaga abu irin na mata kamar kishiya dan motsa mata sai sirna Abu Musa al-Ash'ari ya ce mata inna ablaki a asa fa lam yahmadillah fa lam ushammitu wa asat fa hamidatillah fa shammatuha yace dan ki yayi atishawa bai gode wa Allah ba dan haka sai ban mishi addu'a ba amma ita mata ta ta yi atishawa sai ta gode wa Allah ta ce alhamdulillah dan haka sai ne mata addu'a dalili na kuwa da hujja ta shine samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza aqasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu idan ɗayan ku yayi atishawa yace alhamdulillah to ku yi mishi addu'a fa in lam yahmadillaha fala fashammituhu idan ku yayi atishawa yayi shiru to kuma kar ku ce mar komai ku yi shiru haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisin ingantacce ne Imam Muslim ya kawo shi a cikin kitabun Zuhud wa Riqaq babu tashmitul aqisi wa karahatu tasa'ub hadisi mai lamba 2992 haka nan Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Musnad hadisi na 8832 da kuma na 9330 abu na shida wanda zamu cira daga cikin hadisin shine yace wa ibra'ul qasami kubatar da rantsuwa abinda ake nufi anan ko kuma kubatar da mai rantsuwar ai idan mutum yayi rantsuwa ya rantse da Allah to sai ka nisantar da shi daga karya wannan rantsuwar misali idan mutum yayi rantsuwa kamar mutum matarka ce ta yi rantsuwa ta ce wallahi tallahi sai na je kaza kai kuma ka hana ta ce wallahi sai na je in ya so in saki na ma za ka yi kafaken to shi kenan zai ka kyale ta je din sai ce shi kenan na yadda ki je sai ta je din saboda kubutar da rantsuwa tana ta ce wallahi tallahi sai ta je to yanzu kai din tunda kai namiji ne kai aka sani da hakuri kai sai ka je ka kai ta ka fara rantsuwa ka sai ka bata ta je din shi kenan haka nan ke ma matar aure idan mijinki ya rantsuwa yace wallahi in baki abu kaza ba sai na sake ki to ki kokari ki din ko da ranki baya so saboda kubutar da rantsuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kubutar da mai rantsuwa yawa musamman idan ya zanto rantsuwar mutun yayi ta ne akan wani abu wanda yake na halal yawa amma idan rantsuwa yayi akan sai ya saba wa Allah to kaga wannan ba za ka bi shi kai ba ka saba wa Allah din ba abu na takwas amsa kiran mai kira wato ijabatu da'i amsa kiran mai gayyata ya zo a cikin wani hadisi na sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa guda shida suna daga haƙƙin da kowanne musulmi yake da shi akan dan uwan shi musulmi aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa ne sai ya ce idza laqitahu fasallim alayhi kowanne musulmi yana da haƙƙi akan kai idan ka haɗu da shi kai mar sallama assalamu alaikum assalamu alaikum yana daga alamomin kusantowar alkiyama idan ya zanto mutane musulmai ba sa yi wa mutum sallama sai in sun san shi in kai sallama ma mutum bai san ka ba zai mayar ma da sallamar ba to wannan alamar kusantowar alkiyama ne to yana daga haƙƙin da kowanne musulmin duniya yake da shi a kanka in kun haɗu da shi kafin ya gaishe ka kai gaishe shi yawa wa idza da aka fa ajibu idan ya gayyace ka ka amsa kar ka duba ai talaka ne dan kai kana da kuɗi kar ka duba a ai dan bari kaza ne dan kai kana wani bari kar ka duba ai ba jam'iyyar mu dai da shi ba ko ba kungiyar mu dai da shi ba a'a haƙƙi ne nashi akan ka in ya gayyace ka daurin auren shi ne walima ce tashi ko wani abu ya shirya a gidansa na ziyafa haka ya gayyace ka to kaje wa zastansa haka fansah lahu idan dan uwanka musulmi ya nemi kai mishi nasiha ware da Allah kaji ina da wata miskila da Allah na so kai min nasiha akai to kai masa nasiha bisa gurgurdan abin da Allah ya sanar da kai wa idza qasa fahamillahi fasmidhu idan dan uwanka musulmi ko baka san shi ba ko wani miji ne ko mace yayi atishawa kuma ya gode wa Allah to kai mishi addu'a yarhamukallah kai kuma idan kai atishawa akai maka addu'a sai ka ce ghafarallahu lana wa lakum ko ka ce yuslihu Allahu balana wa balakum wa idza marida fa'udhu haka nan yana daga haƙƙin da kowanne dan uwa musulmi yake da shi akan ka idan yayi jinya ka je ka gaishe shi ba wai sai ka san shi ya san ka ba a'a in dai ba wai sai misali irin dubiyar mata ba ka san su mata idan suka zuba ka da lafiya ma da suka zo gaishe ka ni ce fa wace wai dan ka gane cewa ita ce ita din ta zo a'a in ka je kawai kai haƙƙi ne naka ko kuma haƙƙi ne da shi wannan bawan Allah yake da shi akan ka ba wai za ka je duba mara lafiya saboda ai kuna tare da dan shi ko kuma saboda dan shi abokinka ne ko iya wannan ba a'a ka sani cewa haƙƙi ne na kowanne musulmi da yake da shi akan ka haka nan wa idza mata fattabi'u idan musulmi ya rasu to ka je rakiyar janazar sa amma za ka ga yanzu alamar kusantowar alkiyama idan daure in daurin aure yake in rasuwa akai daga yanayin jama'ar za ka gane mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi ba ne daga yanayin jama'ar za ka gane ba sai an gaya ma ba yawa idan mai kuɗi ne ko mai dama ko wani mai mulki da yawa a gidan rediyo kawai za su ji in dai sun ji sanarwa a gidan rediyo to shikenan an gayyace su za su zo za su dunguma amma idan kai talaka ne wani hannu da hannu za ka ba shi kati amma in wani uzuri ne zai ce wallahi wani kai hakuri wani uzuri ne ya taso mun ba zai samu damar zuwa ba Allah ya kiyaye to sai ne idan ya zamto akwai mawane abubuwan da ke hana amsa gayyata abubuwan da suka hana mutum suka hana ka amsa gayyatar mutum idan ya zamto wanda ya kira kan nan mutum ne mai yawan wasa misali ya gayyace ka daurin aurensa kai ko misali kana fama da yar murarka ko yawan ciwon kai ko dan wani abu ne na jinya dan zazzabi ka san kuma cewa wannan gurin daurin auren nashi tabbas za a yi kiɗa ka san misali ka san cewa mutum ne mafarauci ka san kowa san kiɗa ko wanzami ne ka san lallai sai an yi kiɗa a gurin daurin auren to karkaji in kun haɗu shi ka ce wane dalilin da ya sa fa ban je gurin daurin auren ka ba kiɗan nan ne ba na so shikenan
ka faɗa mar gaskiya
eh ko kuma ka gaya mishi in kana da wani dalili ma na zahiri ka ce to ba ni da lafiya ne yasa amma ba rashin lafiya ce ta hana ni zuwa ba kiɗan da na san za a yi ne a gun yasa ban je ba saboda wannan kiɗan zai iya motsa min zazzabina da nake yi shikenan kowannen masu harba bindiga din su haka nan idan ya zamto mutumin da a cikin dukiyar shi akwai shubha ko mutumin da kai ka san yana cin kudin ruwa ko kuma kai ka tabbata yana karɓar cin hanci da rashawa sai ya kira ka zuwa wata walima a gidan shi wanda ka tabbata da irin wannan kudin aka shige walimar to ba za ka je ba yawa ba za ka je ba an gane ko yawa haka nan idan ya zamto walima ce aka gayyace ka ta wani daurin aure sai ya zamto ka tabbatar za a yi kida agun walimar ma sai an yi kida ko za a sa disco to kar ka ji yawa haka nan idan ya zamto za a kai akan dare irin karfe 1 ana yi ko 12 dare ana yi to nan ma in kana da uzurrukanka na dare kana da qiyamul layli da zaka yi kana da wasu zikirai naka da zaka karanta to sai ka kyale ba sai ka ji ba saboda zuwan zai iya sanya ka kai asarar lokutanka masu tsada ka ji ka kai 11 a wajen walimar ka kai 12 dare ko karfe 1 ka dawo gida ka fara bacci nan da nan asuba ta yi kaga baka tashi kai qiyamul laylinka ba baka samu damar yin gurdanka na dare ba to kaga rashin zuwan yafi maka alheri to da kada wannan alherin na lahira ya wuce ka abu na gaba wato insha'us salam shine abu na tarar zamu kira daga cikin hadisi shine daidaita sallama kada mutum ya zamto mai rawar yin sallama bisa wani kuma sallama a musulunci ba wai salamu alaikum ba haka ake yi ba sai ka sa alifi da lam assalamu alaikum kuma ana so in zaka yi ta ka daga murya ba wai garka yi a ciki ba a'a ka daga murya assalamu alaikum yawa kai kuma kada mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce yawa kan za ku irin waɗannan wallahi nakan ji haushi sosai matuƙa ka ce wa mutum assalamu alaikum ka mishi gaisuwar musulunci gaisuwar da mala'iku ke wa junansu amma mutum sai ya ce maka yawa ko ya ce barka da yawa kwaye ku akwai masu cewa barka da ai ka ji ka ga wannan ba daidai ba ne assalamu alaikum din nan tana da matuƙar muhimmanci ita ce gaisuwar da annabi adam kakanmu ya fara yi bayan an halicce shi Allah ya nuna masa wasu mala'iku ya ce ga su can ka je ka gaishe su da ya je sai ya ce musu assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam daga nan sai ubangiji ya ce mishi ya adamu wannan ita ce gaisuwarka da kai da zuri'arka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka haɗu kuna da yawa a cikin ku kuka zo wuce kusa da mutum ɗaya ko biyu to in kiliya za ku yi za su wuce to su ne ya zamto wajibi su yi muku sallama su ƴan kaɗan su yi wa masu yawa sallama mai tafiya akan hanya ya yi wa na zaune sallama yawa wanda ya taho wanda ya zo ya tarar da mutane a zaune to shi zai musu sallama yawa haka nan idan kuna da yawa in mutum ɗaya ya yi sallama to ya ɗauke muku haka nan idan ka zo gu kai sallama sai mutum ɗaya rak ya amsa maka sallamarka ya ɗauke wa sauran karka jawo shi don sauran ba su amsa ba ɗayan da ya amsa ya ishe ka ya ɗauke wa sauran yana daga cikin alamomin alkiyama kusantowarta ya zamto mutane ba sa yin sallama sai ga wanda suka sani ba sa amsa sallama sai ga wanda suka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan haka nan abu na goma da zamu cira daga cikin hadisin shine abubuwan nan da aka hana din nan guda bakwai daga cikin su akwai khawatin wato yin zobe daga zinari khawatin au takattumu bizahab yin zobe da zinari haramun ne namiji ya sanya amma mace za ta iya sanya zobe na zinari ko abun wuya na zinari ko ɗan kunne na zinari duk wani ado ne na zinari mace za ta iya yi amma namiji haramun ne ya yi ado da zinari a jikinsa daidai da haƙorin maka inda na zinari ne haramun ne namiji ya yi ado da shi amma ya halatta namiji ɗin ma ya yi zobe da azurfa ya sanya amma shi ma din an sanya sharadi kada ya wuce misqali guda shine gram 4 da kwata kada nauyin zoban na azurfa din ya wuce gram 4 da kwata in ya wuce haka to haramun ne ka sanya shi kamar yadda malaman fiqh suka ce abu na 12 da zamu rika daga cikin hadisin shine an halatta wa mutum namiji bisa shari'a ta addinin musulunci idan zai sanya zobi ya sanya shi a kinsar shine wannan yatsa na hudu ka dauko daga babban yatsa ka taho na kusa da dan kuri shine kinsar to bisa sunna shine zoban da shine hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanya zobi ko ce shine yatsan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanya zobi kuma an hana sanya zobi akan wannan as-sababa manuniya da kuma wannan babban yatsa an hana sanya zobi akan su abu na 13 da zamu rika daga cikin hadisin shine hanin sanya zobe na zinare ya keɓanci maza ne kadai kamar yadda na faɗa ba amma mata ya halatta gare su su sanya zinare kuma su ya halatta gare su sanya a dukkan yatsun su ma in banda wannan babban za su iya sanya zobe a kowanne hannu abu na 14 da zamu rika daga cikin hadisin shine hanin shan ruwa ko shan wani abin sha daga kofi na azurfa ko kofi na zinari saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi allazi yashrabu fi anati az-zahab wal fiddati inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam wannan dake shan abin sha daga kofi na azurfa ko na zinari to idan bai sani ba ya sani lalle wutar jahannam yake kwankwada a cikin cikinsa nas'alullahi al-afwa wal afiya ya gabata a hadisin da muka karanta baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sha ko ci a cikin plate ko kofi na azurfa ko na zinari yace wannan na kafirai ne a nan duniya mu kuma mu'minai namu ne a lahira in Allah ya san abu na 15 da hadisin ke karantar da mu shine haramcin yin shimfiɗu na alfarma mutum ya sanya alhariri akan shimfiɗin ko ya zanto shine rigar shimfiɗin to wannan haramun ne mutum ya sanya alhariri a jikin sit din motar shi ko sit din sa na babur ko kuma sit din sirdi na dokin sa ko na jaki ko ma na menene ne haramun ne abu na 16 da hadisin ke faratar da mu shine haramcin istimalin qasi shi ma nau'i ne na alhariri haramun ne namiji ya yi amfani da shi wajen sanyawa a jikinsa ko a cikin wani abunsa da zai amfani da shi haka nan abu na 17 da hadisin ke karatar da mu al-istibraq dinnan da kuma dibaj nau'o'i ne na alhariri kamar yadda na faɗa a baya haramun ne musulmi ya amfani da su namiji an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min zahab fa kana yaj'alu fasahu fi ba'i kaffihi idza labisahu فصنع الناس كذلك ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فسه في من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى وانا حديث عن كربش سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يدر على تبد غريسو قال يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا خاتما من ذهب من قال صلى الله عليه وسلم أن يمشي زوبي نزيناري وكان يجعل فسه في باطن كفه يا كسن شينا سنيا كان زوبا تشكين تاكم هنشي قال سبب التواضع إلى الناس مو ينزو أمتين سنيا زوبي كان زوبا وجن أدم أي توجه متين سنيا سبب القوايا جنيا yawa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta cike ki juyowa da kan saboda tawadu fi ba'in kaffi a cikin tafin hannunsa ila izala bisahu idan zai sanya shi ko idan ya sanya shi fa sana'an nasu kazalik sai mutane ma suka yi haka kowa ya je aka yi mishi zobe na zinari kuma yake yin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma inna jalasa ala al-minbari fa naza'ahu sannan sai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari sai ya tube wannan zoben fa qala sai ya ce wa mutane inni kuntu albasu hadhal khatam hakika ni na kasance ina sanya wannan zoben wa alfasahu min dakhili kuma na kasance ina sanya kan zoben wajen adam daga cikin tafin hannuna farama bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wurgi da shi kuma qala sannan yace wallahi la albasuhu abadan wallahi bazan sake sanya shi ba har abada fana bazan nasu kawati mahu sai mutane suka jijjefar da nasu sahabbai kenan wa fi lafzin a cikin wani lafazin waja'ala ja'alahu fi yadihi al-yumna yana sanya zoban ne a hannun shi na dama shi ma wannan hadisin yana karantar da mu ne abin da ya shafi hukuncin zobe cikin hadisi abu na farko yin zobe daga zinare haramun ne akan mazaje amma su mataye za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari ne ya kasance yana sanya wannan zoben na zinare din daga baya sai Allah subhanahu wataala ya saukar mishi da wahayi akan haramcin sanya zobe na zinare akan mazaje dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tube ya jefar haka nan sun asabi suka bi shi akan haka amma daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya an mishi wani zoben daga baya na azurfa yana sanyawa kuma shi ma wancan na farkon dalilin mayinsa lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 6 ko ta 7 ya fara rubuta wasiqu ana aikawa sarakunan duniya ana kiransu zuwa ga addinin musulunci sai sahabban shi suka ce mishi ya rasulullahi ya kamata a yi maka zobe domin ka rika buga tambarin zoben a jikin wasiqunka saboda su sarakuna idan ba su ga tambari a jikin wasiƙa ba ba sa girmama ta shi yasa sai ya sanya aka mishi zoben a jikin zoben aka rubuta Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta Allahu daga sama sannan sai Rasulu daga tsakiya sai Muhammad shi kuma daga ƙasa a jikin zoben haka saboda ladabi annabi sallallahu alaihi wasallam baya so ya zanto sunan shi yana sama daga na ubangiji sai ya zanto sunan shi ne a sama na ubangiji daga ƙasa zaman ka karanta zoben haka zaka ga an rubuta Allahu Rasulu sai Muhammadu kuma daga ƙasa abu na biyu da hadisin ke karanta da mu shine haƙiƙa abu ne sananne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari ya kasance yana sanya zobe na zinari amma daga baya an mishi na azurfa wanda a jiki aka rubuta Muhammadur Rasulullah a sura uku sura farko an rubuta Muhammadu daga ƙasa a sura ta tsaki an rubuta Rasulu a sura ta uku kuma wace ita ce a sama an rubuta Allahu Rabbul Jalala kuma wannan zoben ya kasance tare da shi har lokacin da ya koma ga Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa sai zoben ya dawo hannun sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu shi ma sayyidina Abubakar bayan rasuwar shi sai zoben ya dawo hannun sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ma bayan ya rasu an shahadantar da shi sai zoben ya dawo hannun sayyidina Usman dan Affan yadda Allah ya tabbata gare shi to sayyidina Usman wajen shekara 12 akan khalifanci to shekara 6 farko yayi su wannan zoben yana hannun shi wata rana sai zoben ya fada a cikin wata rijiya wadda ake kiranta Biru Aris aka kwalfe ruwan rijiyar gaba daya amma ba ga zoben ba to daga faduwar wannan zoben ku shikenan al'amura suka fara dagulewa shekara 6 ta biyu sai na Usman bai yi ta lafiya ba karshe ma dai a karshen rayuwar shi wasu jama'a ne suka haura gidan shi suka je suka shahadantar da shi radiyallahu anhu abu na uku da hadisin ke karantar da mu shine kamar yadda muka karanta a baya halatta a iya yin zobe da azurfa namiji zai iya sawa mace ma za ta iya sanyawa amma na zinare kamar wannan dole sai dai mata kadai abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabban shi da yawa sun yi zobe irin na azurfa kuma bai hana su ba to kaga wannan ya nuna mana a shikenan sunna ne sun yi zobe na azurfa abu na biyar da hadisin ke karantar da mu shine ya halatta in mutum zai sanya zobe to ya sanya shi a wannan yatsan yatsa na hudu khinsar da kuma binsar wanda ke biye da shi wannan shine khinsar wannan binsar wannan sunan shi wusta abu na shida hadisin yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa sanya zobe a hannun shi na dama duk da cewa wasu hadisan sun zo da cewa yakan sanya a hannunsa na hagu to amma sanyawa a hannun dama din shine yafi yawa saboda yawanci ana sanya kan zoben ya zamto akwai ayar alqur'ani ko wani abu na addu'a to in ka sanya a hannun hagu to zaka shi hannun hagu ana yawan istimari da najisa da shi ana wanke najisa da shi to kada najisa kuma ta taba wannan abin da aka zana an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naha an lubus al-harir illa hakaza wa rafa'a lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isba'ayhi as-sababa wal-wusla wa li muslimin naha nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam an lubus al-harir illa mawdi'a isba'ayni aw thalathin aw arba'in wannan hadisi an karɓo shi da sayyidina Umar ibn al-khattab da Allah ya tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ila da manzo Allah tabbata a gare shi naha an lubusil hariri yayi hani daga sanya alharini illa haka da sai dai kamar haka warfa alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isba'ayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga mana yatsinsa guda biyu as-sababatu wal wusta wato na tsakiya da kuma wannan sababa na kusa da shi yar manuniya kamar haka sai dai alharirin da fadin shi bai wuce haka ba in za ka yi ado da shi a jikin rigarka ko a wani gusa sai ka yi wani muslimin a ruwayar muslim kuma na ha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam an lubusul harir annabin Allah ira da amincin Allah subhanahu ta'ala gare shi ya hana sanya alhariri ila mawdi'a isba'ain sai dai gurgudan fadin yatsu guda biyu aw salasin ko yatsa uku aw arba'in ko yatsa hudu wala ayi halin ma mai zihana dai mutum ya bar shi ma gaba daya yawwa wala ayi halin irin wa'annan abubuwan barin su din ma yafi dan karma mutum ya dan ji dan wani sassauci a zuciya ko shi dan ya jashi ya ci gaba da sanya abun ya je ya hana shi samun rabo a lahira tunda an ce duk wanda ya sanya alhariri a nan duniya to a ranar alkiyama ko kuma a lahira ba zai sanya ba ko da ya shiga aljanna to anan muka zo kitabul jihad muna da sauran kamar minti 10 ina jin kitabul jihad babin da zai mana bayani akan jihadi hukunce-hukuncen shi da nau'o'insa kalmar al-jihad an riƙe ta ne daga al-jahadu wato gajiya ko kuma ƙoƙari wato kamar mushaƙa kenan ko kuma daga kalmar al-juhudu da rufu'a shi kuma yana nufin bulugu tsaka wato kaiwa matuƙa to shi mujahid wato mai yaƙi don ɗaukaka addinin Allah yana gajiyar da ransa yana yin ƙoƙari da zuciyarsa da kuma jikinsa ya ba da ransa don yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala yana mai neman lada a wajen Allah yana mai kwaɗayi cikin samun aljanna wato yana sayar da jin daɗin wannan rayuwar ta duniya taƙaitacciya don ya sayi wancan rayuwar ta lahira yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce musu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum haqiqa Allah ya saya daga mu'minai rayukansu da dukiyoyinsu bi anna lahum aljanna shi kuma ya ba su aljanna yuqatiluna fi sabilillahi suna yin yaki don ɗaukaka addinin Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna sai su kashe kuma su ma a karkashe su a shahadantar da su amma jihadi kala biyu ne akwai jihadi na takobi yaki kenan ko kuma jihadi na ilimi shine ka nemi ilimi ka sannan kuma kai ma ka ilmantar to bayan wannan bangare ɗaya kenan akwai ɗaya bangaren jihadin kuma shine jihadin nafsu yaki da zuciyarka to shi wannan shine ma wanda yafi ƙarfi kuma yafi lada ya kuma fi wahala saboda shi jihadi wannan na fili yaki da abokan gaba kafirai da sauransu kana ganin abokin gaban kana ganin shi gashi nan kana ganin shi kana da hanyar da zaka shirya dabaru domin ka yaƙe shi jihadi na ilimi wato neman ilimi sannan ka ilmantar shi ma wannan yana buƙatuwa zuwa ga ikhlasi dukkan su biyun ma suna buƙatuwa zuwa ga ikhlasi idan ya zanto babu ikhlasi kamar da yawanci yanzu yake faruwa mutum zai nemi ilimi dan kawai yazo yayi jayayya da malamai dan yazo ya riga kafirta wasu daga cikin al'ummar musulmi to kaga wannan ilimin zai zanto babu albarka cikin sa koda kuwa mutane suna taruwa da yawa su cika masallaci dan sauraron mutum to in dai bai nufi Allah ba ya nufi rarraba kan al'umma ko cimma wata buƙatar sa ta duniya to wannan ilimin a ƙarshe shi ne zaman lizzaminsa na zuwa wuta ala ayi halin kowane irin jihadi ne yana buƙatuwa zuwa ga ikhlasi to shi kuwa mujahadatun nafs wato yaƙi da zuciya yaƙi ne wanda yake mafi wahala ko mafi girma daga shi waɗannan yaƙoƙin domin waɗannan yaƙoƙin duka yaƙi na ilimi yaƙi na takwami in mutum bai zamto ya fi ƙarfin zuciyar shi ba sai ya yi ɗin ya gama kuma ya shiga wuta ƙwarai da gaske misali ai duk wanda zai jihadi dai bai kai kamar wanda ya yi jihadi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka yi jihadi sun fito filin jihadin kamar ranar Uhud aka zo aka ce mishi ya rasulullahi ga wannan nan fa yana ta ƙoƙari ya ce ayya amma kuma ɗan wuta ne yana ƙoƙarin a hakan sai wani kafiri ya kamta mishi tara kawai shikenan sai ya ga ya za a yi yanzu kamar shi a ce kafiri ya sare shi kawai shikenan sai ya ajiye takwabinsa a ƙasa sai ya hau kai ya soke kansa da takwabinsa ya kashe kansa aka yi jihadi aka gama yaƙin Khaybara an dawo ana tafiya a hanya sai kafiri suka harbo wata kibiya ba a san waye harbo ta ba sai ta samu wani ana ce mishi kirkiratu ta same shi a wuya nan take ya faɗi ya mutu kuma dakon kayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake yi sai sabai suka kewaye gawo shi na kai muna maka murna ka samu aljanna ka je ka taya annabi sallallahu alaihi wasallam yaki gashi a cikin hidimar sa ma ka mutu kaza 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 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga kuma dan wuta ne ba yace gashi nan ma a wutar ina kallon kabarin sa yana ci da wuta yace saboda kayan ganima da aka tara ya dan saci wani abu daga ciki yar wata riga ce yar fingilgil bata wuce farmaran ba ya sata haka ya lulluɓa ya aje ya ɓoye dan kan kansa to kaga to wannan ina ga ko mu yanzu nawa ne abu za a ce na al'umma ne gaba daya daidai da gidan sauran nan aka kawo kace a rabawa al'umma ka ɓoye kwaya daya dan kanka wallahi sai ya zama maka matsala a ranar alkiyama wallahi mutane su zauna su ta zage shugabanni ba san kuma su kansu ma suna cikin matsala ba wallahi taki wannan aka baka aka ce a rabawa mutanen ka rabawa mutanen unguwan nan kowa kwano ɗaiɗai sai kai ka ɗibi kwano biyu wannan extra kwano da ka ƙara wa kanka wallahi sai ya zama maka matsala a ranar alkiyama wallahi to duk irin wannan ƙananan abubuwan mutane ba su ɗauke su a bakin komai ba ana ganin kawai shugabanni su kaɗai ne za su shiga wuta saboda su ne suke jan ragamar al'umma gaba ɗaya da wanda ya saci naira miliyan ɗari da wanda ya saci miliyan ɗaya da kai wanda ka saci dubu ɗaya dukkanin ku sunan ku ɓarayi da wanda ya danna haƙƙin mutum miliyan ɗari biyu mutanen Najeriya gaba ɗaya ko gwamnan da ya danna haƙƙin mutum miliyan ɗaya da rabi ko mutum miliyan biyu na jiharsa da kai wanda ka danna haƙƙin matarka ma ita kaɗai duk sunan ku masu danna haƙƙi kuma duk sai Allah ya tambaye ku a ranar alkiyama da kai wanda ka danna haƙƙin mutanen unguwar ku duk sunan ku azzalumai kuma Allah sai ya tara ku a ranar alkiyama ya kuma tara ku waje ɗaya tare da manya-manyan azzalumai na gaban ku saboda haka ala ayi halin da mu kokari mu yaƙi da zuciyar mu ita ce mafi girman abargabar mu mutum ya yaƙi zuciyar shi ya fidda shukku wato tsananin ƙauro tsananin san sai ka tara da kuma ƙin bayarwa domin Allah to mutum ya fara yaƙi da wannan sannan ya yaƙi hasada daga zuciyar shi ya yaƙi kuma ƙarya daga kan harshensa ya yaƙi rantsuwar ƙarya kai rantsuwa ko da ta gaskiya ne ka yaƙi ta daga kan harshen kar ka saba da rantsuwa sannan bayan haka mutum ya yaƙi girman kai ko ɗan ya shaitan ya raɗa maka wani abu a zuciyarka to yi ƙoƙari ka aikata kishiyar abin da zuciya ke gaya maka don Allah ya da zaka dace amin ya rabbi amin ya rabbi to ala ayi halin shi dai jihadi wato aka bai da na faɗa ɗin kala biyu ne ko kala uku jihadi na takwabi shine mafi wahala kuma amma kuma shine wanda ma ladansa bai kai na sauran jihadin ba. Jihadi na takobi shine mafi wahala, jihadi na ilimi shima yana biye da shi wajen wahala. Ka nemi ilimi sannan ka ilmantar da mutane, shima jihadi ne. Sannan sai jihadin zuciya, shine wanda kai kadai kana zaune kana yi. Amma shi shahidul ma'arika, wanda aka kashe shi a gun yaki, shi wannan sakamakon sa shine aljanna. Amma shi wanda kuma yayi kokari ko kuma wato ya mutu a jihadin nafs, a wajen yaki da zuciyar shi, a haka Allah ya karbi kwanan shi, kuma bashi da wani sakamako sai samun yardar Allah subhanahu wataala. Yadda kuma samun yardar Allah ta fi girma fiye da ma samun aljanna din. Wa ridwanun min Allahi akbar. Saboda haka mai kokari mu haɗa duka uku. Shi wannan yaƙi da takobi baya yiwuwa dole sai da limami, sai da limami jagora, sai da limami wanda ya zama shine jagora. Haka nan kuma dole sai da ikhlasi, sannan ya zamto kuma akwai manufa, hari aka kawo ku ko kuma in ku ne za ku kai diddai ga shi nan. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا زالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وانا حديث عن سرعوش رب سيدنا عبد الله الام ابو اوفا يدر على تبن قريش يتي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لك فيها العدو لليما زع الله صلى الله عليه وسلم اتشكين ساشا ياقو كنسا وان ليه حدل ابو كنغابا انتظر حتى اذا زارت الشمس ياجرا حسيد رانا تيزا والي وتبايا اي سلر ازهر كينا قام فيهم sai miƙi a cikin sahabban sa faqala sai ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane la tatamannaw liqa'al adu kada ku rika yin burin haduwa da abokan gaba was'alullaha al'afiya ku ne ku roki Allah ya ba ku lafiya mafi kiyaye ku fa zalika itmuhum fasbiru idan kuka haɗu da abokan gaba a fagen fama to ku yi hakuri ku jure wa'lamu anna aljannata ta'ti bi al suyut kuma ku sani cewa haƙiƙa ita aljanna tana ƙarƙashin inuwar takubba, tana ƙarƙashin inuwar takubban mazaje. Sun maƙara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi addu'a yace Allahumma munzilal kitab, ya Allah ya wanda ka saukar mana da littafin nan Al-Qur'ani, wa mujriya sahab, ya Allah ya wanda ke gudanar da gajimare, wa hazim al-ahzab, ya Allah ya wanda ke rushe taron kafirai, ihzimhum wa sunna alayhi, ya Allah ka rushe su ka watsa su ka taimake mu akan su. Ala ayi halin hadisin abubuwan da yake karantar da mu, abu na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koki shi ana kiran su ayyam, ko da ake kiran su gazawat, ko da a ce yaƙi ya dauki kamar sati ko wata guda ko biye da haka, ana kiran shi da yau rana, kamar aka ce yawmu badrin, ana nufin ranar yaƙin Badr, ko da duk da cewa yaƙin Badr wajen kwana shida akai ko bakwai kafin a dawo gida. To haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku rika yin burin sai kun haɗu da abokan gaba. Ala ayi halin kowane lokaci mutum ya rika burin zama lafiya, amma burin sai an yi kaza sai an yi kaza wa dunya da hankali ba daidai ba ne. Ala ayi hali, saboda haɗuwa da abokan gaban mutum ya rika kirari yana jiran mai ranar karo ta zo, to wannan yana janyo jin girman kai da sauransu, wanda kuma wannan shi ma ba daidai ba ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku dai ku roki Allah ya ba ku lafiya, idan kun kuka haɗu da abokan gaba to ku yi haƙuri ku jure, domin ku sani cewa aljanna tana ƙarƙashin takubban, tana ƙarƙashin inuwar takubba. Wato wannan yana nufin cewa matuƙar dai lokacin jihadi ne, in kana neman aljanna to ka je kai jihadi za ka samu aljanna, amma idan ka ƙi zuwa yin yaƙi don taimakon addinin Allah ka zauna a gida alhali kana da lafiya kana da kuma ikon fita ɗin ka ƙi fita, to wannan matsala ne sosai ga mutum, kamar yadda ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda suka yi irin wannan din Allah subhanahu wataala ya zarge su har ma ya sanya su a cikin sunan munafikai waɗanda ko sun mutu aka hana Annabi sallallahu alaihi wasallam je ya sallace su aka hana shi kuma yin addu'a gare su nan sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi tawassuli da littafin Allah yace ya Allah kai ne wanda ka saukar mana da wannan littafin to ga mun zo zamu yaki dan daukaka wannan littafin wato alqur'ani dan bada kariya gare shi to Allah ka taimake mu sai yace ya Allah kai ne ki motsa gizagizai kai ne ki tafiyar da su wanda gizagizai din nan motsin su yana tare da arzikin banu adam domin idan ruwa ya sauka za a yi noma za a samu kifi a bishiyoyi za su yi yaya da dai sauransu kaga kenan ashe arzikin yayan adam yana da alaka da gajimare da kuma ruwan da ke sauka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tawassuli da wannan sannan sai ya ce wa hazimal ahzab ya Allah kai ne mai rushe abokan gaba mai rushe taron kafirai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce miki Annabi Ibrahim alaihi salam akan sarkin zamanin sa na Marud wanda Annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai ne bai da sannan ma bai tara mabiya ba amma Allah ya ce miki shi akan Marud da shi da magoya bayan su dubbai Allah ya ce miki Annabi Musa alaihi salam da shi da jama'ar sa akan Fir'auna da jama'un sa masu yawa Allah ya ce miki Annabi Nuhu alaihi salam shi kadai da yan tsirarin mabiyan shi akan miliyoyin kafiran zamanin shi to haka nan duk lokacin da mutum ya tsaya akan hanyar Allah inda ya tsaya ya bi Allah din kuma ya nufi Allah zai bi to in yayi addu'a Allah zai amsa mishi kuma zai taimake shi akan makiyan sa komai karfin su komai yawan su Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ka taimake mu Allah ka gafarta dukkan zanuban mu Allah ka biya dukkan bukatun mu Allah ka yayi dukkan damuwoyin mu Allah ka jikan dukkan mamatan mu Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka Allah ka karbi dukkan ayyukan mu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwan mu musulmai da ke jiyoyin Zamfara da Sokoto da Kaduna da Katsina da sauran guraren da ake cikin tashin hankali da jihar Niger Allah ka yayi musu halin da suke ciki Allah ka kawo musu sauki Allah ka mayar musu da abin da suka rasa na arzikin su albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah albarkacin nasarar da ka ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Badr Allah ka ba wa sojojin Najeriya nasara akan ayyukan da suke na kare rayukan al'umma da dukiyoyin su Allah ka taimake mu baki daya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعدد جميع الصلوات اهل محبتك وسلم عليه وعلى اله سلاما يعدل سلاما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أكرمك الله وكاديمه الا الله Thank you.